Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu saurara mu a jamhuriyar Nijar kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyyar murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu da safiyar yau. Shugabannin wata kungiyar matasan arewacin Najeriya sun ce duk da yake suna da korafi kan gwamnatin Buhari ba za su shiga zanga-zanga da waɗansu matasa ke shirin yi yau ba bisa dalilin cewa
mun kai matsayin da wayewar mu da gogewar mu da duniya inda take tafiya yanzu kowace irin matsala ce ta samu al'umma za a iya zaunawa a tattaunata a nemi maslahatta babu abin da tattauna ba za ta iya kawo ba.
Muna kuma da fashin baki kan kazaman hare-haren da aka kai a nan Amurka karshen mako da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 29. Sarfilu Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya a yau wanda zai tabo batun zargin yan canji da wani mazaunin birnin Ikoyi da sanadiyar mutuwar aurensa da kuma bacewa ƴaƴansa uku kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, barka da usuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. A wani zub da jini na sa'o'i 13 a Amurka, wasu mahara biyu a wurare daban-daban sun kashe mutane 29 kana suka jikata wasu da dama yayin da hukumomi ke binciken musabbabin waɗannan munanan hare-haren. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya buƙaci a sauke tutoci ƙasa a gine-ginen gwamnati har kwanaki 5 domin nuna alhini da kuma alamun mutunta waɗanda harbe-harben ya rusa da su a El Paso da ke Texas da kuma Dayton da ke jihar Ohio. Sana ba ta da muhalli a cikin ƙasarmu, inji Trump a jiya Lahadi yayin da yake magana da manema labarai, ya ce ana ƙoƙarin kare faruwar irin haka nan gaba. Ya alakanta kashe-kashen da taɓura hankali, ya kuma ce da safiyar yau Litinin zai yi cikakken jawabi a kan kashe-kashen. Trump ya ce ƙasarmu tana taya waɗanda suka rasa 'yan uwa da abokan arziki a cikin wannan harbe-harben jimami da baƙin ciki da kuma damuwa da waɗanda suka ji rauni ke ciki sakamakon waɗannan hare-haren rashin hankali. Masu tattakin nan a Hong Kong sun yi ta gudanar da zanga-zanga wanda wani sa'in suka yake rikidewa wato zuwa tashin hankali a wurare da dama a jiya dare Lahadi, inda suka bullo da sabon salo na kauce ma 'yan sandan kwantar da tarzoma da kuma barkonun tsohuwa, yayin da zanga-zangar adawa da kujerin dokar mika waɗanda ake zargi ga China domin fuskantar shari'a take shiga mako na 9 a jere. Masu zanga-zanga sun faro ne daga yankin New Territories zuwa tsibirin Hong Kong, kana suka koma ta yankin tashar jirgin ruwa zuwa arewacin Kowloon. Masu zanga-zangan suna nuna ƙwarewarsu wajen iya yin tsari, inda suka karkasa kansu don yanke shawarwari a mataki daban-daban ta wajen amfani da kafafen sada zumunta. Asalin yanzu wasu masu zanga-zangar za su isa a wani wuri kana su kafa shingaye kuma su ci gaba da zama a wurin har sai 'yan sanda sun isa wurin. A nan za a bar mutane kalilan kuma su fuskanci hayaki mai sa hawaye, yayin da sauran masu zanga-zangar za su yi amfani da ababen hawa na gwamnati su gudu zuwa wani sabon wuri. Iran ta kwace jirgin ruwan dakon mai na wata ƙasa da ma'aikatan jirgin ruwan guda 7 tekun fasha a makon da ya gabata, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai a jiya Lahadi, wanda shi ne karo na uku da dogarawan juyin juya halin ƙasar Iran suka kama jirgin ruwa cikin ƙasar da wata guda. Dogarawan sun faɗa a cikin wata sanarwa sun ce sun kwace jirgin ne a ranar Laraba a kusa da tsibirin Farsi a arewa ga mashigar ruwan Hormuz. Kamfanin dillancin labaran kasar Iran ta IRNA ya rawaito dogarawan tsaron, wato sun ce Jirgin ruwan yana dauke da lita 700 na man Iran da aka yi fasakwarin sa bai wato aka mika ma wannan jirgin kuma zai kai ga kasashen Larabawa dake kan yankin Gulf. Rahotannin kwace jirgin ruwan ba su nuna dalilan da yasa za a kai man wato mai na kasan Iran zuwa kasashen Larabawa wanda su ma suke samar da mai a yankin tekun Fasha ba. Amma Iran din ta nuna damuwanta ne akan fasakwarin man a wannan lokaci da Amurka ta kakaba mata takunkumin tattalin arziki da zammar ta kaita mata cinikin mai. Kafafen yada labarai na Iran sun fada a watan da ya gabata cewa yan fasakwarin suna sulalewa da litoci miliyan 8 na mai da gwamnati ke sassauta farashin sa a kowace rana zuwa kasashen wato da farashin man yake da tsada. Ana shin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Mulkin Sojin Sudan ta wucin gadi da haɗakar shugabannin ƙungiyoyin masu zanga-zanga sun fara tattaunawa akan yarjejeniyar raba mukamin ikon tsakaninsu. Bangarori biyun za su sanya hannu a hukumance akan kundin tsarin mulki a ranar 17 ga watan Agusta. Kwana guda bayan sanya hannu akan yarjejeniyar za a sanar da majalisar mulki wadda za ta kula da kasar na tsawon shekaru 3 kafin a yi zaɓe. A ranar 20 ga watan Agusta za a bayyanar da sunan Prime Minister kana bayan kwanaki 8 za a fitar da sunayen ministocin majalisar zantarwar gwamnati. Sudan ta fada cikin gagarumin zanga-zanga ta tsawon watanni da dama. An fara gudanar da gangamin ne a cikin watan Disamba akan tsadan farashin mai. Masu zanga-zanga suna ci gaba da yin kira a yi sauye-sauye a tsarin siyasar kasar har bayan da sojojin suka hambarar da shugaba Umar al-Bashir. Amurka ta ce ta yi marhabi da ayyana shirin tsagaita wuta a lardin Idlib dake arewa maso yammacin Siriya. Babbar tungar ƙarshe da aka kwace a hannun 'yan ta'adda a ƙasar. Ko da yake ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta yi gargaɗi cewa wajibi ne a kawo ƙarshen kai hare-hare a kan fararen hula da kuma madafun harkokin fararen hular. Ma'aikatar ta kuma yabawa ƙoƙari da Turkiya da Rasha suka yi tare domin tabbatar da shirin tsagaita wutan da suka amince da shi a bara. Sai dai babu wata mafita a Siriya ta yin amfani da soja ta karfin soja a cewar Amurka. Mafitar siyasa kadai ce za ta samar da zaman lafiya da tsaro ga rayuwar 'yan Siriya. A ƙarshe sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya cecaki abinda ya kira wato take-taken zagon ƙasa da China ke yi a yankin Pacific da India a lokacin da ya kai ziyararsa ta farko a yankin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. A yayin da waɗansu 'yan Najeriya ke shirin shiga zanga-zangar jujjuya hali a yau, duk da cewa 'yan sanda sun kama madugun shirin Omoyele Sowore, haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan arewacin Najeriya ta shawarci matasan yankin cewa su ƙaurace wa zanga-zangar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Shugaban kungiyar Alhaji Nastura Ashir Sharif wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a lokacin wani taro a garin Kaduna ya ce zanga-zanga ba ita ce mafita game da halin da Najeriya ke ciki yanzu ba.
To mu ba mu yarda da duk wani abu da za a yi a ce sai an yi tashin hankali akan su za a yi shi ba, ban yarda da shi ba. Mun kai matsayin da wayewar mu da gogewar mu da duniya inda take tafiya yanzu, kowace irin matsala ce ta samu al'umma za a iya zaunawa a tattauna ta a nemi maslahatta. Babu abin da tattauna ba za ta iya kawo ba. Yanda suke tunanin Najeriya da arewa ta da wannan lokacin ya wuce yanzu, wannan ba wannan arewa ce ta yanzu ba. Babu wanda zai sake daukan mu ya samu a cikin agendar sa don mu promote wani abu da yake so ba zani ba. Mun san yadda suka dan fada da gawan, suka hada mu rigima da shagari, suka samu kai ta zagin baban gida, suka samu kai ta zagin Sana'a Bacha, suka samu kai zagin yar Aduwa da sauransu. To yadda suke tunanin za su zo yanzu su yi amfani da mutanen arewa su samu fada da wani dan uwanmu ba zani ba. Mun yadda gwamnatin nan tana da matsaloli da dama, kuma kowa ya san yanda kullum muke fita muke fadar matsalolin wannan gwamnatin amma kowace matsala ce da ita ba za a hada kai da mu a kawo tashin hankali a cikin kasar mu ba wannan abu da ake so a kawo fitina ce
sai dai kuma shugaban hadaddiyar kungiyar arewacin Nigerian Ashir Sharif ya ce wajibi shi shugaban kasa Muhammad Buhari ya zauna don yin gyara a tsarin tafi da gwamnatin shi musamman ma dai ta hanyar kulawa da ƴan arewa
kira na ga shi ita gwamnatin tarayyar Najeriya musamman shi shugaba Buhari a yanzu ya kamata ya kansa karatun ta nutsu kuma ya san cewa ba shi da uzuri ko a gurin Allah ko ba shi da uzuri a gurin kowa mutanen arewa ne suka tare suka bada ƙuri'a suka kawo gwamnatin nan taka bayan sun kawo gwamnatin nan taka ka zo ka dauko raftayi rubabbun mutane daga cikin arewa ka sa su a ministoci aka shekara 4 ka dauki duk harkokin tattalin arziki ka danka mutanen kudancin Najeriya to yau shugaba Buhari kana kallon su wannan mutanen da kake bi to gashi abin da suke maka su suka hadu suka dauko maganar ruga to yanzu gashi sun dauko sabon abu suna so su zo su ruguza kasar gaba daya su yi maka abin da aka yi irin kasashen da aka yi kamar abin da ya faru a Libya da sauran kasashe so da haka in Buhari zai kansa fada yi a kansa adalci ba mu ce ka zalunci kowa ba mu ce muka yi aiwa kowa adalci ko muna kira ga dukkanin mutumin arewa kada wanda ya shiga cikin wannan al'amari kuma ba ma fatan ko rushewa kasa za ta rushe cikin tashin hankali a zo a zauna akan teburi a rabata ake so shi yasa muka ce ba ma tsoron kowane irin taro in an kira a zo a kasar nan za mu shiga mutan arewa amma ba mu yadda amfani da muwata da hankali a kashin rahuka babu gaira babu dalili ba
shirin shiga zanga zangar na wannan rana ta Litinin dai ya jawo cece kuce a tsakanin al'umma daga bangarori daban-daban musamman ganin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ma bata gama zamanta domin cinyewa addini biyu ba Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
A ƙarshen makon nan mutane 29 suka gamu da ajalinsu cikin sa'o'i 13 ta dalilin harbin kan mai uwa da wabi a jihohin Ohio da kuma Texas na Amurka. Sashen Hausa ya yi hira da Jummai Ali Azadaku, wata 'yar Najeriya da ke zaune dabda inda aka kai hari na baya-bayan na a Dayton, inda maharin ya kashe mutane 9 ya kuma raunata 29 ciki. Daga cikin 32 kuma suka ji raunuka daga cikin waɗanda ya kashe har da kanwashi.
To wurin da kin gani manyan mutane ma suna zuwa wurin akwai wuraren abinci iri-iri. Wurin dai wurin shakatawa ne kamar jiya din nan da ya faru congressman namu.
Dan majalisan ku yarshi?
Yarinyar shi ma ta je wurin ta je hutawa har shi da kanshi da ya je ana wannan harbe ya je da kanshi ya je doke ta daga wurin. Wurin ne da kowa yake zuwa kamar da rana za ta yi kai yara akwai wuraren abinci daban-daban da yamma kuma ana dan playing music ana cin abinci wurin shakatawa da kawai kowa da family iyali dai duka za su iya su je.
To na san dai yanzu ne wannan lamari ya faru ana kan bincike amma dai nan da nan akwai wani bayani da aka bayar da dalilin da yasa ya kai wannan hari har da ya kasance kanwashi na cikin waɗanda ya kashe a wannan wuri
abinda ba mu ji ba tukunna kenan amma mun ji dai an ce wai baya magana yana makaranta shuru-shuru da ƴan uwan shi din ba kuna anguwan da suke ma ba anguwan da ake tada masifa ba ba anguwan da akwai rikici ba irin anguwa dai na iyali mace da miji da yara haka da bai tashi cikin wani matsala ko wani abu ba shi yasa ba san ko menene yasa shi ya wannan abun ba
to kawo yanzu me kuke ji hukumomi suna fada dangane da wannan lamari akwai wadanda suke danganta su da ko ana maganan batun shige da fici bakin haure da dai sauransu nan da yake akwai wani abin da kuke ji makamanci haka
da abin da suke dan ji kadan da yake fitawa suna cewa suna gani kamar just yayi ne kawai na kiyayya to amma wani ana haduwa mutane iri-iri da baki da fari da wani yare da wata kala duka dai a waje daya su ba mu gane kan nashi ba kuma ya yi shiri ne sosai Allah ne kawai ya kiyaye da mutane tara ne kawai ya iya yanzu dai iyalin shi sun ce ba za su yi su ce komai game da wannan ba don an ce to a ba su lokaci don ana so a bincike gidan ana so a san yaya ne ya yi wannan shiri daga ina shirin nan ya fito inda a cikin gida ne ya yi yaye yasa iyayen shi ba su saba sun sani ba ba su gani ba ba su iya su ji wani kashin-kashin kamar ga abin da yake shiri ya yi ba sun ce dai a ba su lokaci da shi ke yanzu sun yi rashi rayuka biyu a cikin gidan da shi da kanwan shi.
Juma Ali Azadaku dake Benin Dayton. Na kuma tambayi Rabi Audu, wata ƴan Najeriya dake birnin Cleveland na jihar Ohio, abinda take jin al'umma ke cewa dangane da wannan lamari, sai ta bayyana cewa
to abinda suke fada shine sun gaji, wallahi sun gaji da business ƴaƴansu. Idan ƴaƴansu sun fitar nan da nan suna tsoro, suna darra, suna ta'adda. Kowa yana tsoro. Da zaran yaro ya fitar nan da nan zaki ga uwa ko uba yana kira a waya, kana ina ne, me kake yi ne da sauransu. To kuma shi wannan al'amari wanda ba za ka iya ka ce tantance abokanan ƴaƴanka ba. Inda suna samun hawa wannan su na'urori kala-kala wanda baka san me suke karantawa ba, ko ba haka ba? Wasu su suna samun tsauraran ra'ayi daga ire-iren haka. Saboda haka shi wannan din kamar shi na Ohio, a yanayin yadda na ji shi ɗan da makaradiyya ne kuma yana son Elizabeth Warren, baya son ƴan fatin shi shugaban ƙasa, yana zagin su a nan Facebook ɗin shi.
Shi wanda ya kai karin na baya-bayan
na
Dayton ɗin kenan.
Na Ohio.
To
but amma kin ga illan da ya jawo kusan ɗaya ne da wanda yake wanda ya na El Paso, wanda shi kuma baya son shi na El Paso, ya ce shi baya son ma kwata-kwata aurayya tsakanin kowaye da Turawa. Baya son wannan
kai. To ra'ayin siyasan su ya bambanta, sai dai kuma halai abinda suka aikata ya zama daya.
Shi ne damuwa, kuma irin bindigan da kai amfani da shi kusan iri ɗaya ne.
Wato batun ba bambancin siyasa ko aƙida ko kuma wani ra'ayi ba, inda ta zo batun wannan harkar bindiga.
Kwarai.
To menene yasa kike ganin wannan matsalar tashin hankali ta wajen amfani da bindigan ne ya fi yawa kusan sai ka ce a Amerika?
Ai wato abinda ake faɗa ake gulmatawa shine wannan AK-47 ɗin masu kamfanonin irin sun yi shi ne ya fi ƙarfin mene, shi ne suka tara sai da shi Bondoro wa jama'a. Da nake karanta post akan maganar wannan harbe-harben a Twitter, wata mawaƙiya ana cewa da ita Rihanna ta ce za ka iya sayan bindiga AK-47 baka samu credit card visa ba, don saboda arahansa da kuma sauƙin samun shi, kuma ba wani tsatsauran doka na
ko bincike
sai wannan bindigar. Mun antance ne yadda masu sayan bindigar ne aka sa tsatsauran ra'ayi ta wajen sayan wannan bindiga, to watakila da abin zai ɗan yi sauƙi.
To Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogoma na Washington ke cewa karfe 1:18 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau shirin Ciki da Gaskiya zai duba korafin da wani bawan Allah mai suna Alhaji Umar Gwaranyo da ke zama a Lagos ya kawo mana. Kan zargin abokansa na arsa 'yan canji sun sa shi a gaba da ya kai ga zuga matarsa Lababatu ta fice daga gidansa da yaransu uku, wanda yanzu haka an kwashi shekaru sama da hudu ba tare da ya san inda 'ya'yan nasa suke ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfili Hashim Gumel. Alhaji Umar Gwaranyo dai wani ɗan canji ne da ke yin sana'arsa a birnin Lagos, wanda ya sha kai ziyara zuwa ofishin muryar Amurka da ke Abuja domin neman taimakon nemo masa 'ya'yansa, da ya ce wasu mutane da ba sa ƙaunarsa sun kashe masa aure tare da ɓoye masa 'ya'yansa shekaru sama da hudu kenan, kamar yadda za ku ji daga bakinsa.
To assalamu alaikum, ni ne Yusuf Umar Sakkwato Gwaranyo. Akwai wasu mutane uku, wanda ɗaya Alhaji Shehu Shayi Idiyaraba, gidansa na Idiyaraba. Akwai Kabiru ɗan Auta Idiyaraba, gidansa na nan layin sarki. Akwai Abdul Agege, gidansa yana nan wani waya. Ɗaya Alhaji Usaini yana Kano, shi ma a nan Ɗorayi Guntau. Saboda haka waɗannan mutanen ba su san ci gaba na ko menene da kasuwanci menene ba su ci gaba na
duk waɗannan mutane da kalisa fa kamar angoni ne a Lagos kake magana
angoni ne
wato Alhaji Umaru mu duk waɗannan sunaye da kake ambata abu ɗaya ne aka fahimta zuwa yanzu cewa ba sa son ci gaban ka yana da kyau kai wa mutane bayani filla-filla menene waɗannan mutane suka yi
abin da ya sa ba su son ci gaba na nayi aure ne bisa ga tsakani ga Allah muna zaman lafiya suka zuga yarinyar bayan sun zuga ta su suka zuga ta su suka fito da ita su suka boye ta
Alhaji Umaru har yanzu ba za a gane ba ya kamata ki gaya mana yaushe kai aure kuma da kai auren menene ya faru ba wai kawai sun zuga ta ita waye ce wacce ka auren
ita sunan ta Libabatu Ibrahim na aure ta ne bisa ga tsakani ga Allah muna zaman lafiya suka hana ta zama
ta ya mutum zai yi aure sannan wasu mutane ko don ba sa son ci gaban ka su hana matarka zama ya abin ya faru
yau kamun hakan ai kasuwanci na ma ba su son ci gaba na auren ma ba su son ci gaba na saboda haka kuma ita wannan mata ina da ƴaƴa da ita yara uku akwai Amina akwai Hawwa'u akwai Aminu sun sa matar ta zo ta ɗebe ƴaƴan yau shekara hudu da wata biyu saboda haka
Alhaji Umaru wato duka waɗannan maganganun yana da kyau a faɗe su yadda masu sauraro za su fahimta tunda ba su ne kai ba kuma ba su ne waɗanda ba sa son ci gaban ka ba suna so su fahimci su waɗannan mutane yaya aka yi har suka zo gidanka suka sa matarka ta bar gidanka bayan kuna da yara uku menene gaminka da su tunda ka ce a wasu unguwanni ma daban-daban suke da zama
adawa ce da kuma iyayya da kuma ka san shi dan adam bai rabo da hasada hasada ita ta haifar da wannan ba su san ci gaba na dai akan kasuwanci na a abin da ya shafi iyali na da ƴaƴana
faɗa mana wani kasuwanci kake da wasu ke ma hasada
muna ina canji ne kamar yadda suke yi to
ku yan canji ne
komai in sun hina hali sun hina komai to shine dai a takaice suka je suka sa wannan matar ta kwashe ƴaƴana bayan ta kwashe yau shekara hudu da wata biyu ban san inda take ban san inda yaran suke ba
ba mu labari ta yaya aka yi wasu kawai waɗanda ba su kai ba kuwa su shiga gidanka su kwashe ma mata da yara ya aka yi a ina wannan abun ma ya faru tukuna
a Lagos ya faru ai bara amshi tana kai kura gari kuma da matansu suke tura gidana ne musu kashe ba nasu shine sai suka zuga ta tafi Kano tana tafiya Kano kuma na je neman ta sai na zo na ganta bayan na ganta shine daga baya sai suka sa alƙali ya raba aure ba tare da hujja ba to akan wannan to ba wannan ne ya ce min tuwa ƙwarya ba in ƴaƴana kuma sai suka tura ta sai ta yi ta ɗebo min yara suna karatun boko sai ta zo ta ɓoye ta ɓoye kuma nan ne mai ta har gobe neman ta nake
To bayan sauraron wannan bayani da Alhaji Umar Gwaranye yayi filin ciki da gaskiya tuntuɓe ɗaya daga cikin mutanen da aka ambata kuma ake zargi da shirya wannan makarƙashiya Hussein Kuntau wanda ya tabbatar da cewa ya san maganar har ma ya alƙawarin taimakawa domin ganin Gwaranyo ya samu ƴaƴansa
abokina ne to kike aure ta dade ma anan sano bai kai ta Lagos ba
ita Lubabu
ya batta sai akwai wani abokinmu sai ce ta shirya aka tafi da ita Lagos aka kama mishi haya aka biya wanne ya biya masa kuɗin haya kuma iskin da ya biya masa kuɗi ya je aikin hajji ya dawo to ta ya dan auren ku ya mutu da yarinya kaga kana cewa ga wani sai kashe maka aure ai ba daɗi
muna ɗaukar bayanan da ya yi mana ne da mutane da ya ambata ciki ko har da sunanka a ciki ina jin kai ne Alhaji Husaini Kuntau ko
fadai kuwa
yawwa ya kira sunanka a farkon wannan tattaunawa da muka yi da shi ya ce mana kana ɗaya daga cikin waɗanda suka kulla makarkashiya kuka raba ki da matarsa
billahi lazi ƙarya yake wallahi tallahi ka san sai maka ai mun wajen hudu ne safa wai da ni da Alai Shehu akwai na aboki Alai Shehu mai hali shi ya biya masa aiki haji je dawo akwai Ali akwai dai mutane da yawa abokanansa hello
eh ina jin kalu Hussein
wallahi ba mun da afabu sanza dewa ai bandali ta bacewa mu muka kace masa aure yanzu ya samu nake yace ina ci nake ba na ci wai duk maganganun sa ya dauka ne da ga musu kajiwa eh kaga ba daidai bane wallahi ta ya ni ta ba mu mu uku zai sa kama mu da ni da Shehu Shayi da matar Shehu Shayi da Abdul duk ya karanta maka wannan ko
ya karanta wadannan har da shi surukin sa na kofar ruwa ya laji radio ina jin sunan sa kenan
haka ne kwarai kuwa
ita Lubabatun aidai ke bada labari an je har kotu an yi amfani da shari'a aka kwace ta wani cikin mutanen da mai suna Aminu shine dama ake so ya aure ta ya aure ta me zaka ce kan wannan
eh to wannan gaskiya ban san wannan abu ne ba amma na ji dai ina ga mutum a kotu aka raba masa aure ko auren da aka raba musu da yawa haka da yake talla da abu to magana ma wani Aminu zai aure ta wallahi ni ban san wannan amma na dan yi bincike aka ce ai tayi aure
eh auren kin ji
wannan tayi aure kuma shi ayyan nasa akwai lokacin da ya rigima yake sai an bayo to ina ko an bayo ne ko bi ban sani ba
sai waye gaba ɗaya yaran uku kamar ma yana so yace an saki su aka yi a wajen sa an hana shi ganin su bai san inda suke ba
to ka gan sun ya ga ita uwar ai bata kyauta ba da ɗan uwanta inda ƴaƴan sa ne ai bai kamata ba wallahi
a cikin bayanan sa ya nuna akalla ko da ita Lubabatu a ce ma bata dawo ba ya zama yaran sa ƴaƴan sa nan guda uku da ya bada tabbaci an boye su yana so su dawo
eto in wannan ne za a nemi matar da ƴan uwa ni na san har gidan sa zan je in ce kawai abin da zai tunda ita ta aure ta dawo masa da yaran shi ko shi ne mafi alheri
Alhaji Husaini zaka yi kokarin ganin an mayar wa Alhaji Yusuf ƴaƴan sa
wallahi zai ya daidai gurgurdo na inda ni shawara ma da na ba tun da karbi yaran da za a raba musu har da suke ko tayi da nake makarsu je yayi abin da yake da karbi yaran su kai rabu da yake idan yana cewa ɗan Lagos sun hude mata kuɗi ne ka gani a Lagos ina ke na dawo nan ma gaba shi da
zu Alhaji Husaini zuwa yaushe wata kila zamu ji ta bakin ka wajen kokarin karbo waɗannan yaran ne
eh to abin da zaka yi mun kana ji ko tabani talata gobe da jibi zan je gidan ta samu uwar ita ma har yi na same ta sai mu zauna da ƴan uwan kawai in ba shi shawara mai da masa yaran shi
idan Allah ya sa an samu nasarar gano yaran na aka dawo da su hannun Alhaji Isuhu muna so ka sake dawa cikin wannan shiri na ciki da gaskiya na muryar Amurka kai bayanin yadda aka yi da yadda aka samu nasara da kuma wato irin halin da yaran suke ciki
idan da insha Allah yanzu
shikenan Alhaji Husaini mun gode
ku to madalla Allah ya
amin
masu raro kun dai je da takaya a wannan batu na Alhaji Umar Gwaranyo yanzu zamu jira kamar yadda Husaini Kuntau ya alƙawarin taimaka domin warware wannan matsala daga baya kuma zamu dawo domin mu sanar da ku yanda takaya sai a kasance da mu domin jin wani sabon shirin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma Nasir Adam Elhikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Ba dai da Sarfilu kafin mu karkare ga takaitaccen labarai.
A wani zub da jini na sa'o'i 13 a Amurka wasu mahara guda biyu a wurare daban-daban sun kashe mutane 29 kana suka jikarta wasu da dama yayin da hukumomi ke binciken musabbabin waɗannan munanan har-harin. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya buƙaci a sauke tutoci ƙasa a gine-ginen gwamnati har kwanaki biyar domin nuna alhini da kuma alamun mutunta waɗanda harbe-harben ya rusa da su a El Paso da ke Texas da kuma Dayton da ke jihar Ohio. Masu tattake na a Hong Kong sun yi ta gudanar da zanga-zanga wanda wani sa'i yake rikidewa ya zama tashin hankali.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da za ku ji ci gaban da aka samu a aikin jami'an tsaron sa kai da ake kira 'yan kasu da gora ko kuma civilian GTF.
sai kuma shirin da rashin tayi na Mahmud Kwari. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwa ta ajiya ga iyalan Isa Dangabar da sarkin Tangle Mr. Abdu Buba Musheru domin rasuwar makaman Tangle Mr. Dabaga. Allah ya ji kansa ya kuma sautata namu ƙarshen. A madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri.